dos programas da Voz da América que bate mais. Voz da América.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakub Makeri. Sauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 23 ga watan Nuwamba shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wata kotun ɗaukar ƙara a jihar Sokoto da ke Najeriya ta yanke hukunci kan takaddamar da ake yi a jam'iyyar PDP na takarar kujerun sanatan Kebbi guda biyu. Bayan haka za ku ji cewa wasu al'ummar ɗan isa a jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar iyaka da Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da yadda suke kallon matakin canza fasalin takaddar naira zai shafe su. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga ƙasar Ghana. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yau Laraba, kasar Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare ta sama akan tashar wutar lantarki ta kasar Ukraine da daman can take shan fama haurin samar da wutar lantarki. Da alaman dakarun Moscow na niyyar jefa 'yan kasar Ukraine cikin lahaula a farkon lokacin sanyi, hukumomi a Kyiv babban birnin kasar sun ce mutane uku ne suka mutu a wani hari da aka kai akan wani bene mai hawa biyu. Jami'an Ukraine sun ba da rahoton katsewar wutar lantarki a birane da dama da suka hada da wasu sassan Kyiv da kuma Moldova makwabtan juna. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya wallafa a shafin Telegram cewa an kai hari a ɗaya daga cikin gine-ginen jama'a a babban birnin, inda ya raunata mutum guda. A hali da ake ciki, jami'an Ukraine sun faɗi cewa wasu hare-hare da sojojin Rasha suka kai a cikin dare sun taɓa sashen haihuwa na wani asibiti a kudancin Ukraine, inda suka yi sanadiyyar kisan wani jinjiri tare da raunata mahaifiyarsa. Kwallaye da Richie Duan, wanda ya shigo ana cikin wasa da Takuma Asano, suka ci a minti 15 na ƙarshen wasan, sun baiwa Japan damar bada mamaki da ta yi wa Jamus mai rike da kofin sau hudu ci 2-1 a gasar cin kofin duniya da suka buga a yau Laraba. Jamusawan sun mamaye baki ɗayan fafatawar a filin wasa na Khalifa International, kuma su ne suka fara zira kwallo da farko ta bugun fenalty a daidai minti 33 ta kafar Ike Gwandunga, bayan da golan Japan Shuichi Gonda ya yi wa David Ram keta. Rashin nasarar shi ne na uku jere a wasannin farko na manyan gasar cin kofi da Jamus ta yi, bayan da ta sha kashi a hannun Mexico a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018, lokacin da ta yi ƙasa a gwiwa a farkon gasar da ta shiga a matsayin mai rike da kambi, da kuma shan kashi a hannun Faransa a gasar cin kofin nahiyar Turai ta shekarar 2020 ta Euro 2020. Kasar Croatia, wadda ta zo ta biyu a gasar cin kofin duniya da ta gabata, ta yi baran-baran da kasar Morocco babu wanda ya zira kwallo a filin wasa na Albert a yau Laraba a wasan farko na rukunin F a gasar cin kofin duniya da ake yi a kasar Qatar. Wasu bama-bamai biyu sun tashi a kusa da tashoshin mota a birnin Kudus a daidai lokacin da jama'a ke gudanar da harkokinsu da safiyar yau Laraba, lamarin da ya sanadin mutuwar wani matashi ɗan kasar Isra'ila kuma ɗan Canada, tare da raunata akalla wasu 18 a wani hari da 'yan sanda suka ce Falasɗinawa ne suka kai. Fashewar farko ta afku ne a kusa da tashar motar bas da ta saba cika da cunkoson jama'a a gefen birnin. Na biyu ta tashi ne bayan kusan rabin sa'a a Ramot, wani ƙauye a arewacin birnin. 'Yan sanda sun ce mutum ɗaya ya mutu sakamakon raunuka da ya samu, sa'annan akalla wasu guda uku sun samu munanan raunuka sakamakon tashin bama-baman. An dai shafe watanni ana zaman doya da manja tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa, a daidai lokacin da Isra'ila ke kai hare-hare a cikin dare a yankin yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye, sakamakon ƙazamin harin da aka kai akan 'yan Isra'ila, wanda ya sanadiyyar mutuwar mutane 19 a cikin bazara. An samu tashin hankali a 'yan makonni da suka gabata a hare-haren Falasɗinawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fiye da makonni uku bayan shan kayi a kokarin neman sake zaɓensa, Shugaba Jair Bolsonaro a jiya Talata ya zargi wata manhajar kwamfuta, ya kuma buƙaci hukumar zabe ta soke ƙuri'un da aka kada akan galibin na'urorin zabe na ƙasar Brazil, ko da yake ƙwararru masu zaman kansu sun ce batun manhajar ba ta shafi sahihancin sakamakon zaben ba. Irin wannan matakin zai baiwa Bolsonaro kashi 51 cikin 100 na sauran ƙuri'un da suka rage da kuma nasarar sake zabensa, inji Marcelo de Bessa, lauyan da ya gabatar da bukatar mai shafuka 33 a madadin shugaban kasa da kuma jam'iyyarsa ta Liberal, yana faɗa wa manema labarai. Hukumar zaɓe ta riga ta ayyana nasara hanga tsohon shugaban ƙasar Luis Inacio Lula da Silva mai sassaucin ra'ayi. Kana da yawa daga cikin abokan shugaban ƙasar sun amince da sakamakon zaɓen. Masu zanga-zanga a biranen ƙasar sun ki amincewa da haka, musamman da Bolsonaro yake amincewa da shan kayi. Shugaban jam'iyyar Liberal Valdemar Costa da kuma wani mai binciken lissafi da jam'iyyar ta ɗauka haya sun shaidawa manema labarai a birnin Brasilia cewa kiyasinsu ya gano dukkanin mashinan da aka siyo tun kafin shekarar 2020, da yawansu ya kai kusan 280, ko kuma kusan kashi 59 cikin 100 na adadin da aka yi amfani da su a zagaye na biyu a ranar 30 ga watan Oktoba, ba su da lambobin tantance mutane. A ƙarshe, wasu 'yan bindiga masu kishin Islama guda biyu da aka same su da laifin kashe Avijit Roy, wani ba'amurki mai rubuce-rubucen sukar aƙidar tsatsauran ra'ayin addinin Islama da mawallafinsa na Bangladesh, sun tsere daga wata kotu da ke cike da cunkoson jama'a a Dhaka, babban birnin Bangladesh, a ranar Lahadi. Wasu da ake zargi 'yan kungiyar Ansarullah Bangla Team ko ABT a takaice, da ake zargi Al-Qaeda ne, sun fesa sanadarai masu guba a idon jama'an 'yan sanda, kana suka kwashe waɗanda aka yanke wa hukuncin akan babura yayin da suka arce daga kotun yaƙi da ta'addanci, inji Haruna Al-Rashid, shugaban rundunar 'yan sandan garin Dhaka. Bayan nazari akan faifan bidiyon CCTV, jami'an bincike sun bayar da rahoto a jiya Talata cewa akalla 'yan kungiyar ABT 10 ne suka yi amfani da babura 8 a lokacin da suka kwashe mutane su daga kotu a ranar Lahadi. Hukumar 'yan sanda ta kuma sanar da bayar da tukuicin dala 19,450 ga duk wanda zai bayar da bayanai domin gano waɗanda aka yanke wa hukuncin.
Labaran duniyar aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A Najeriya, adadin 'yan majalisar dattawa da za su yi bankwana da majalisar bayan karewar wa'adin da suke yi a kai yanzu na ƙara ƙaruwa. Wannan na zuwa ne bayan wani hukunci da kotun ɗaukaka ƙara mai zamanta a jihar Sokoto ta yanke na hana tsohon gwamnan jihar Kebbi Sanata Adamu Aliru da tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Sanata Yahaya Abdullahi yin takarar kujerar sanata a zaben 2023. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Rikicin takarar kujerun sanatoci a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ya biyo bayan shigowa jam'iyyar PDP na tsohon gwamnan jihar Sanata Adamu Aliru da tsohon jagoran majalisar dattawa Sanata Yahaya Abdullahi, bayan da jam'iyyar ta riga ta kammala zaɓukan fitar da 'yan takara. Jam'iyyar ta PDP a jihar ta sake gudanar da zaɓukan fitar da 'yan takara a wasu mazaɓu, inda aka zaɓi Sanata Adamu Aliru a matsayin ɗan takarar sanatan Kebbi ta tsakiya, bayan Haruna Sa'idu ne ya ci zaɓen tun daga farko, inda aka zaɓi Sanata Yahaya Abdullahi ɗan takarar sanatan Kebbi ta arewa. An shigar da ƙarar sanatocin biyu, inda babbar kotun tarayya da ke birnin Kebbi ta baiwa Haruna Sa'idu takarar Kebbi ta tsakiya, shi kuma Sani Bawa Argungu aka bashi takarar Kebbi ta arewa. Sai dai Sanata Adamu Aliru da Sanata Yahaya Abdullahi sun ƙi aminta da hukuncin kotun farko, suka ɗaukaka ƙarar. A hukuncin da alƙalan kotun ɗaukaka ƙara su uku suka yi, wanda mai shari'a Muhammad Danjuma ya karanta, kotun ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar ta tabbatar da hukuncin kotun farko. Jagoran lauyoyin masu ɗaukaka ƙarar, Barista Ello Katine Sanusi, ya ce za su yi nazarin hukuncin da kotun ta yi.
Haka ba mu sanin menene matsayina akan waɗannan judgment ɗin, ko kuma akan waɗannan abin na issue da makarwa da su, sai mun ga judgment ɗin abin da kotun ce.
Amma menene kuke kalubalanta?
Akwai abubuwa da yawa ciki. Akwai issue abubuwa na magana issue ɗin cewa kotun da ta yi kes din wanda ta yi shi ba ka kamata ta yi shi ba da dokumentin da aka yi su gaban kotu ba su ya kamata ta yi su ba abubuwan da ya kamata a jiya ba su an ka jiya ba mai take din shi na sama amma dai ina ga maka yanzu za mu yi sama ga wannan kes insha Allah kuma da ainihin client na mai instruction
shi kuwa ɗaya daga cikin lauyoyin waɗanda ake ƙara Muhammad Mansur Aliyu cewa yayi
to hukuncin kamar yadda shi mai gidan ya faɗa shine adalci mutane ne suna wata jam'iyya aka yi primary election yanzu kuma aka zo aka yi riga ya ci aka bayyana sai suka bar wancan jam'iyyar suka dawo wata sabuwar jam'iyya to sai kuma a ce a kwace a ba wancan to kamar dai abu ne daga masu karfi da mara karfi sai kotu tabbatar da gaskiya ta tabbatar mara karfi da kujerar shi
har wayo kotun ta dauka kara ta yi watsi da dauka kara da dan takarar gwamnatin jihar Zamfara Dauda Lawal ya shigar gabanta inda yake kallubalantar hukuncin da babbar kotu ta gusau ta yi na sanya a sake yin zaben fitar da gwani bayan na farko da aka yi wanda ya lashe a hukuncin kotun da mai shari'a Muhammad Shaibu ya karanta kotun ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar inda ta ce bai yarda ya yi ga umarnin kotu na farko na shiga zaben da aka sake yi ya nuna cewa ci gaba da biyar ɗaukaka ƙarar tamkar raina kotu ne loyan wanda ya ɗaukaka ƙarar barista Nasiru Sahibi Tambuwal ya yi tsokaci akan hukuncin
mun so gaskiya mu samu nasara ga wannan appeal domin ya kasance PDP ta samu ɗan takarar gwamna a Zamfara state amma kuma wannan ba za mu iya cewa wannan abun hukuncin ya tsaya ba tunda constitution na Najeriya kundin tsarin mulki ya ba mu dama muna dama mu yi appeal zuwa ga kotun koli wato Supreme Court
shi kuwa lauyan mai kariya Ibrahim Shehu wanda ke neman zama dan takarar gwamnatin jihar ta Zamfara Indiana Anaka ya ce hukuncin an yi shi cikin adalci
I am joyous and I know my client is also joyous
yanzu da wannan hukuncin na kotun ɗaukaka ƙara na hana sanata Adamu Aleru da Yahaya Abdullahi takara ya nuna an samu ƙarin sanatoci da ke aiki yanzu waɗanda watakila za su yi ban kwana da majalisar nan da 'yan watanni masu zuwa Muhammad Nasir Muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
Madalla gaida Muhammad Nasir al'umar dan Isa jihar Maradin jamhuriyar Niger iyaka da Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da yadda suke kallon matakin canza fasalin takardar naira ganin kasancewar sun fi yin amfani da naira fiye da saifa harkoki da galibin jama'a garuruwan kai iyakar kasashen biyu ta bangaren Nijar ke yi wakilin muryar Amurka daga Maradi Mansur Sani ya aiko mana da rahoto
yanzu haka ina bakin babban titin kasuwa da tasha a garin dan Isa jamhuriyar Nijar da ke da tazarar kilomita 12 da magamar jibiya tarayyar Najeriya wannan gari dai na dan Isa da ke dauke da dubunnan mutane yan asalin Nijar mu'amalolin rayuwarsu musamman cinikayya saye da sayarwa suna yin su ne da kudaden naira duk da yake su ɗan Nijar ne kudaden sefa ne ya kamata a ce suna kashewa bayanin sababbin takardun kudaden Najeriya na naira da aka canza 1,500 da kuma naira 200 ya sa al'ummar dan Isa na jamhuriyar Niger furta ra'ayoyin bakin su game da makomar hulɗar su da kudaden
suna dai Abdulrahman da wanka dole da harka canza kudi wanga sai dai mun bar mu Allah zabin shi akwai matsala gaskiya akwai matsala kwarai kuma tunda wani baka san sirrin shi ba wani baka san abin da ya adana ba wannan da kudi sama da miliyan 30 40 50 aje kenan ba ya gane ciki wanda bai da naira 10,000 da an canza kudi kaga shi kaga ai mata shi ba
kani da Allah nan yanzu a matsayin mu nan yan bakin lamba kowa na tsantsance da wannan sauyin da za a yi sama da ko ta riske ka ko bata riske ka ba wata rana tana iya mamaka yanzu kudin da za a canzawa ana iya zuwa tamame ka kana sauran naira kai kana cikin Niger bakin lamba baka ma san lokacin
yawanci mun nan kuma dan isa nan wannan naira sun cafa ne talakawa gwani ka takarawa ne su naira suke ko da za a canza na roƙon ga shugaban Najeriya idan tunda Allah ya sa sun yi niyyar canza kudin nan dan roƙon Allah ma gare su kina a ƙara yada abu inda har wanda bai inda bai inda abu bai kai bai kai
mu wazi mai canji ne su yana mafi yawa ya kan tare ni malam mu canjin naira kudin kinan baki ya ka bankin mu nan magama banki da ni tas bank miliyan 1 ko miliyan 2 kaje kana so to ga mun tashi hankali bane kin jin za a canji na mutan da za su haddo kudi to kuma mu mun ga zahiri mu yi shi da barin shi bai rage mar komi
masu iya magana da yake cewa an jima ana ruwa ƙasa tana shanyewa wannan ba wani bakon abu bane ba da ya kamata al'umma su daga hankalin su a cewar Alhaji Abdulmumune Hayya na yaro wani dan kasuwa da ke kasuwanci da naira da sefa a jihar Maradin jamhuriyar Niger
inda ka rike gaskiya to ba abin da zai sa kai asarar kudinka in kaga kai asarar kudinka to yana yiwuwa ka sa rashin gaskiya cikin lamarinka in dai kana da konti banki to ba abin da zai tada mu hankali, sai kuma buyi saka ke gida, to wannan abin shine yana ya taba mutum, ko ba haka ba? A mu musamman Niger mu bar sa damu mu a cikin wannan lamari, mu sai face mu can zamu je mu so kaya. To dan haka mu tsakanin mu da Najeriya bakin su musu adda da kin arzikin da Allah ya mamu mu bi shi haka nan, tunda su abu nasu ne mu kuma namu ne. Kenan mu musamman Niger ke mai kamata dora kawo damuwa ba a cikin yanayin da ake taya ciki. Allah sa abin ya zama alkhairi.
Tare da fatan waɗannan sababbin takardun kuɗaɗe za su zama alkhairi ga al'ummar Najeriya baki daya da ma makwabtanta irin su Niger da ke amfani da waɗannan kuɗaɗe a bakin iyakokin nasu. Mansur Sani, Muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
A gaida Mansur Sani, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
A duk lokacin da mutum ya shiga cibiyoyin lafiya matakin farko ko asibitocin haihuwa, zai ga dafifin mata masu juna biyu a Najeriya ko kuma waɗanda suka kawo jariransu rigakafi. Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da yara a jihar Kano ta ce mata na fahimtar mahimmancin bayanan tazarar haihuwa da kula da yara, ko da kuwa ba dukkansu suke samun nasarar aiwatar da shawarwarin da aka basu ba.
Wato a inda nake, idan kika ibu mata kamar kashi 100, a cikin su kashi 70 zuwa 80 ma zai iya kaiwa 80% kenan, 70-80% gaskiya ana samun haɗin kai sosai a gurin su wajen yin tsarin iyali. A wayancan kuma da suka ragu wancan kashi kamar 20 haka zuwa 30, gaskiya ba za ka iya cewa ga dalili da yasa ba a samun haɗin kai a wajen su. Amma a kalilan da nake dan tambaya, idan naga mace tana yawan zuwa tana haihuwa, na tambayeta sai ta ce mijinta ne bai bada wato haɗin kai ba, baya so.
Hukumar yawan jama'a ta Najeriya da ke shirin kidaya a Afrilun baɗi ta tabbatar da ingancin rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya. Nasiru Isa Kwara shine shugaban hukumar.
Mun yi wajen shekaru 16 ba mun kida ba, kuma ba wai zaune haka kawai muke ba. Muna projecting, estimating yanayin yawan mu a Najeriya kowane shekara. Yanzu dai muna adadin miliyan 216 wannan ƙasa namu na Najeriya, amma da yake ya ɗau lokaci kafin mu yi gidaya, muna ƙoƙarin shirye-shirye da za mu yi gidaya a ƙasar nan don mu sami ainihin adadi na yawan mu a Najeriya na ƙwarai ba hasashe ba. Lokacin da aka yi wancan gidayen, yanayin bai kai yanda muke yanzu ba. Wannan karon za mu yi amfani duka na'urori na kimiyya wanda muka fara shi tun lokacin da muka kasa wannan ƙasar namu na Najeriya zuwa kashi-kashi. Duk filin da muke da shi Najeriya mun kasa shi, inda 'yan ma'aikatan mu 'yan gida za su iya zuwa su gama cikin ƙayyadadden lokacin da aka bada.
A nasa ɓangaren, Dr. Ahmad Sagir na asibitin koyarwa da ke Gwagwalada ya ce likitoci da jami'an kula da lafiya na ƙoƙarin wayar da kan jama'a wajen mahimmancin tazarar haihuwa don taimakon lafiyar jarirai da uwayensu.
Ba za a ce 'yan Najeriya ba su amfani ko kuma ba su bin shawarwarin likitoci game da amfani da tazarar haihuwa ba, domin idan aka duba cikin shekaru 28 da suka wuce an samu ci gaba wajen amfani da tazarar haihuwa. Shekaru 28 da suka wuce kashi 4 ne cikin 100 ke amfani da tazarar haihuwa, amma yanzu an samu ci gaba har kashi 12 cikin 100 suna amfani da tazarar haihuwa. To amma duk da haka ba za a ce mun kai yadda ya kamata mu kai ba, ko kuma inda ya kamata mu kai ba, domin idan aka duba kasashe da suka ci gaba suna amfani da tazarar haihuwa fiye da haka, kuma tazarar haihuwar da suke amfani da shi yana cikin dalilai da yasa suka kai inda suka kai. Saboda haka idan mu ma muna son mu kai inda waɗannan kasashen suka kai, ya kamata mu rungumi amfani da yin tazarar haihuwa. Najeriya tana cikin kasashe na duniya wadda take da yawan mutuwan mata lokaci da suke ɗauke da ciki, kenan maternal mortality. To kuma tazarar haihuwa yana cikin hanyoyi musamman da aka sani wadda yake rage wannan mutuwan mata a lokaci da suke dauke da ciki.
Shin menene fahimtar mutane ne game da yawan jama'a a Najeriya? Ga abin da magidanta ke cewa.
Sunana Muhammad Tafida. Abin da yawan mutane ke haddasawa za mu iya kallon shi ta fuska biyu. Ta fuskar da yawan ke amfanar da al'umma da kuma fuskar da yawan yake iya zamtowa matsala ga ita al'umma. Ta fuskar amfanarwa za mu iya cewa dukkan wata al'ummar da ta san kanta take kuma alfahari da al'ummar ta, ta san cewa yawan al'ummar nan ba kuma yake ka ba face ci gaba. Saboda duk inda mutane suka yawaita wanda mutane ne masu zuciya da sanin ya kamata da ilimi da kuma kokarin neman na kansu da kokarin bunkasa ko haɓaka tattalin arziki zaka suna amfani da yawan nan nasu wajen yin abubuwan da za su kawo ci gaba ga kasar su da kuma al'ummar su baki ɗaya ta yanda yanayin yawan nan nasu zai zamto kamar wani jari ne a tattare da su. Ta fuskar kuma da za a iya cewa zai iya kawo ci ma baya ko kuma koma baya za mu iya cewa yawa ne wanda kusan irin yawa ne da yan nahiyar mu ta Afirka yawan kasashen da basu cika ba irin yawan da muke fama da shi. Yawa ne lokacin da ka zo ka tara mutane babu aikin yi ga talauci ga karancin ilimi to sai ka ga wannan yawan yana haddasa afkuwar irin abubuwan da suke na Allah wadai magana ta rashin tsaro sace-sace da abubuwa makamantan haka.
Sunana Munira Ahmad. Idan aka ce Najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da suke ƙara yawan al'umma a duniya ai an samu matsala saboda idan aka duba yanzu duniyar da ake ciki kowa na nafsi yake. Idan ma aka kalla Najeriya ita karan kanta mutanen da take ciki sun mata yawa saboda gwamnati ba ta iya kula da adadin mutanen da ake da su ma a yanzu. Ba karatu, ba ilimi, ba boko, ba makarantu, asibiti idan kin je sai abin ya baki tausayi saboda likitocin da muke da su sun yi karanci. Babu kulawa, ga insecurity. To idan har za a ce har yanzu ba a samu hanyoyin da za a bi a dakile samun yawa ko karuwar samun mutane da ake a duniya ba ai akwai matsala.
Sunana Yusuf Yakubu. A matsayinka na magidanci ko mai gida zaka yi aure zaka hayayyafa ka tara iyali sannan ka dauki wato ka biya musu bukatun su wannan haƙoƙi nasu wanda addini ya gindaya maka wannan ba wai wani abu ne mara kyau ba. Haka kuma in har ƙasar da ta tara yawan al'umma ko mutane za ta yi abin da ya kamata wato gaskiya adalci a wato a matakai daban-daban na mulki wanda ƴan ƙasa sai ke da haƙƙi su samu rayuwa mai kyau wannan ba wani laifi bane ba wannan abu ne mai kyau. Idan har Allah ya baka dama kana da iko kana da aikin ko suna da zaka kula da iyalanka ka ba su tarbiyya mai kyau su zamanto mutanen kirki ƴan ƙasa na gari wannan babu wani aibu ba laifi bane.
Kungiyoyin kula da haƙoƙin ƙananan yara na kokawa kan yadda mutane kan haifi yara ba tare da kula da su ba ta hanyar barin su suna gararan bakan tituna. Sa'idu Samba Kaftan da ke da kungiyar raya ilimin yara a Arewa ya ce sukan samu yara da yawa da iyayensu suka fita sha'aninsu musamman dan talauci ko halin ko in kula.
Mun kasance wa'annan yara mukan iya kokarin wajen sada su da iyayensu kamar ni da nake maganar nan a jahohi akwai dankama a katsina na dauki yaro na kai shi dankama na kai late a kogi sai na kai yaro mangu na dauka na kai tashan yarin nan Kaduna wa'annan kadan daga cikin yaran da nake dauka nake kai su wanda wannan aiki ba karamin aiki bane wajen wasu yaran za su zo ribar da muke dan samu kadan shine wasu na dan zuwa da dan namban ko ni akan su so abun kuma yazo yawa wa'inda mu kanmu yanzu abun ya fi karfin mu kamar da muka fada a baya babu mu ma ba mu iya saboda yawaitan abun yayi yawa yanzu dole ne irin wannan aiki mun ka same shi kana bukatan kana da inda zaka ajiye yaran wanda za a samu wajen abinci da za a ba su a kula da su kafin ayi bincike a samu iyayen cikin sauki.
Alƙaluma sun nuna zuwa shekarar 2050 adadin yawan mutanen duniya zai karu daga mutum biliyan 8 zuwa biliyan 9.75. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mai koyar da Blasters ɗin kasar Ghana wasa Otto Addo ya bayyana baro-baro cewar kasar Ghana ce za ta cancanci cinye kofin duniya a kasar Qatar. Blasters na cikin rukuni mai tsarkakiya da ya hada da Portugal, Uruguay da Korea ta Kudu. Kuma ba ta zama wani abin kulawar da ake jin za ta tsallaka zuwa ragayi na gaba ba. A cikin wata hira da wani sashen yaɗa labarai na Spain AS an yi masa tambaya ko su wa suka cancanci halarci zama zakaru na gasar sai ya amsa kasar Ghana mana ni fa naji dadin irin wasan da sun kai da Switzerland a wasan sada zamuncin su na karshe muna da wasu sabbin ƴan wasa da tafiyar su ya dace da tsofaffin ƴan wasan mu captain din Blackstars sun kasar Ghana Andre Dede Ayew yayi imani rashin gogewa ba zai yi tasiri ba saboda suna da ƙwararru da za su iya cin kowane abokin karawa a Qatar Andre yayi magana nan ne da ƴan jarida gabanin karawa tsakanin Blackstars da Portugal inda aka yi masa tambayoyi akan damar da kungiyar suke da shi a bisa la'akari da cewar ƴan wasa biyu kadai suke da shi da sun ka taba buga gasar cin kofin duniya yayin da Andre karo na uku ke ga bayan zuwansa a shekara ta 2010 da shekara ta 2014 wannan zai zama karo na biyu da Jordan ke halarta bayan gasar ta Brazil shekaru 8 da sun ka wuce gaskiya ne ni da dan uwana kawai ne mun ka taba halartar gasar cin kofin duniyar wa kasar Ghana amma fa wannan bai sa komai saboda mu kuma a haka ne fa muka zo farkon lokaci amma mun kokarta a filin wasa ni dai nayi imani ɗan wasan mu za su bai wa marada kunya ita gasar dai na cin kofin duniya da an kaso mamakon nan na tattare da mamakaiya farkon lokaci kenan kasar da ke karban bakuncin gasar wato Qatar a wannan lokaci ta fadi a wasan farko da Ecuador da Chibiu da nema sai kasar Senegal da Netherlands ta lallasa da Chibiu da nema Faransa ta lallasa kasar Australia da ci 4-1 Mexico da Poland da sun yi baran-baran ba karibin damu sai Denmark da Tunisia su kuma ɗin sun yi barabara Saudi Arabia ta ba duniya mamaki inda ta lallasa kasar Argentina da ci 2-1 sai kasar Amurka da Wales da sun kai kunnen doki England na da ci 6 Iran ko na da 2 Costa Rica 1 New Zealand na nema Australia na da ci 1 sai kuma Peru da ke nema ga wasu wasannin da za a yi gobe Alhamis inda Switzerland za ta kara da Kamaru Uruguay za ta kece Reni da South Korea sa'an nan Portugal za ta fafata da Ghana Brazil kuma da Sabia ranar Juma'a kuma Wales za ta yi idil biyu da Iran sai Qatar da za ta kara da Senegal Netherlands za ta sadu da Ecuador England kuma da Amurka ranar Asabar kuma Tunisia za ta sadu da Australia Poland da Saudi Arabia sai Faransa da Denmark Argentina da Mexico da wannan muka yi so karshen labaran wasannin Radwan Lamuk tara basa shin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Madalla gaida Ridwan Abbas to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice
A yau Laraba kasar Russia ta kaddamar da sabbin hare-hare ta sama akan tashar wutar lantarki ta kasar Ukraine da daban can take shamfa ma hawurin samar da wutar lantarki da alamar dakarun Moscow na niyyar jefa ƴan kasar Ukraine cikin lahaula a farkon lokacin sanyi hukumomin a Kyiv babban birnin kasar sun ce mutane uku ne suka mutu a wani hari da aka kai akan wani bene mai hawa biyu jami'an Ukraine sun ba da rahoton katsewar wutar lantarki a birane da dama da suka hada da wasu sassan Kyiv da kuma Moldova makwabtan juna Kwallaye da Richard Duan wanda ya shigo ana cikin wasa da takuma Asano suka ci a minti 15 na ƙarshen wasan sun baiwa Japan damar bada mamaki da ta yi wa Germans mai rike da kofin so 4-2 a gasar cin kofin duniya da suka buga a yau Laraba Jamusawan sun mamaye baki ɗayan fafatawar a filin wasa na Khalifa International kuma su ne suka fara zira kwallo da farko ta bugun penalty a daidai minti 33 ta kafar Ike Gwandunga bayan da golan Japan Shuichi Gonda ya yi wa David Ram keta wasu bama-bamai biyu sun tashi a kusa da tashoshin mota a birnin Kudus a daidai lokacin da jama'a ke gudanar da harkokinsu da safiyar yau Laraba lamarin da ya sanadin mutuwar wani matashi dan kasar Isra'ila kuma dan Canada tare da raunata akalla wasu 18 a wani hari da 'yan sanda suka ce Falasɗinawa ne suka kai fashewar farko ta afku ne a kusa da tashar motar bas da ta saba cika da cunkoson jama'a a gefen birnin na biyu ta tashi ne bayan kusan rabin sa'a a Ramot wani ƙauye a arewacin birnin 'yan sanda sun ce mutum ɗaya ya mutu sakamakon raunuka da ya samu sa'annan aƙalla wasu guda uku sun samu munanan raunuka sakamakon tashin bama-baman
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sawa kenan a shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, kuma Sa'ida Hamdun da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.